أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداده العظيم. نعم.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
wannan suratul nabai kenan wanda kuma mutiya ce tana da ayoyi 41 ta fara da bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun an annabai alazim amma yatasaalun shin ga wani abu ne akan menene su quraishawa shashin su yake tambaye shashi an annabai alazim ma'ana game da wani labari ne wanda yake mai girma labarin wani labari ne wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na alqur'ani wanda ya tattare bayani akan tashin alqiyama da kuma abin da suka shafi wannan da sauransu. Na'am. Wannan da suka zamo suna yin sabani a cikin sa su mu'mine suna tabbatar da cewa lalle akwai tashin alqiyama su kuma kafirai suna musun haka suna korewa kalla sayalamun baridi wannan kamar tsawa ne gare su sayalamuna da sannu za su san abin da zai sauka gare su akan wannan inkari da suke yi na alkiyama wannan kuma kyale su dai ka bari dai da sannu dai za su sani ya ce yanzu ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗa ba yawwa yadda ka san tsumman goyo wanda ake ɗaukan jariri da shi a shimfiɗa masa yanzu ba mu sanya ƙasa ita ma ta zama muku shimfiɗa kamar wannan ba ta zama shimfiɗa a kanta za ku dinga tafiya za ku dinga al'amurkanku su kuma tsaunuka su ne dutsuna muka sanya su zama turaku shi ne turaku kamar irin wannan turakunan da yake rike da ginin nan haka su kuma suka zama turaku wanda su ne suke rike da ƙasa don kar ta dinga raurawa Allah ya ce wa khalaqnakum azwaja kuma muka halicce ku dangi biyu shi ne mace da namiji
waja'alna
nawmakum subata Allah ya ce waja'alna nawmakum subata muka sanya baccinku kuma ya zama hutu ga jikkunanku yawwa shi bacci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya shi don hutu ga jiki shi yasa kuma muddin ya zama kuma yayi karanci ga jiki to sai kaga illa ta samu wannan jikin abinda zai tabbatar ma ga haka kaga hadisin Bukhari hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As kaga shugaba yake ce masa alam kuna ba annaka tuquma al-layla wa tusuma an-nahara fa innaka idha fa'alta hajmatu aynuka wa nadhihatu an-nafsu shi Abdullahi ibn Amr ibn al-Salam saboda himma sai zama ya dina yin bacci da daddare da'iman in ya daddare kawai ibada yake sai liki ta sallah da rana kuma sai ya azumi da ya zo gurin shugaba aka ce masa za Allah ya gaya masa haka ya ce yanzu ba an bani labari an ce kai kana tsayawa dabbayin dare ba ka bacci ba kuma da rana kullum cikin azumi kaje sai idan ka aikata haka to hajmatul aynu wato idan ka za ta kikashi sai ya zama idan kuma shi kenan ta kafe sai kuma a samu rauni a jikin idan naka wa natihatun nafsu shi kuma jikinka ga baki ɗin sai ya rauni a wanda manzo Allah ne yake gaya masa Abdullahi ibn Amr ibn al-As kan cewa idan ya rasa bacci to za a samu rauni a cikin jikinsa yawwa to shine don ubangiji ya sanya bacci don ya zama hutu ga jikkunanku na'am ya ce muka sanya dare kuma ya zama shi kuma sutura ne gare ku, duhun daren ya zama sutura ne gare ku. Idan dare ya yi kuma sai ga komai habbarika sai ga dukkanin sun taro kuma zuwa gidajensu. Allah ya ce muka sanya shi kuma rana shi ne yin, wato shi kuma ya zama lokaci ne na neman abinci. Yawwa, mutum ya je ya nemi kuma abin rayuwa. Sannan a samanku kuma muka gina sammai bakwai shidadan wanda suke masu tsananin ƙarfi. Yawwa, a tsanin shekarun nan babu wani abu da ya zo ya raurawar da su, ko a ce yau a ga wannan ya ɗan tsage, amma duk ƙarfin gini duk daɗe wasu watar sai ka ga ɗan nuna alama. Amma dubu sama shekara dubban ne tana nan yadda take, aka Ubangiji ya gina ta. To duk Ubangiji ya yi haka ne, shi wanda yake ma'abocin basira ya gani ya dinga yin izina da su, yana gani irin lamarin Ubangiji, yana tuna girman Allah da su. Yawwa, su sannan wajen alna surajen muka sanya, wato mai haskakawa ita ce rana, ta zama ita kuma mai haske. Yawwa, yadda ya ta dinga haskaka muku. Ya ce wa'anzanna, sannan kuma muka saukar da shi ne wa'anzanna min al-muqsirati ma'an sajjada, muka saukar da ruwa wanda yake mai tsananin kwaranya. Min al-muqsirati, daga cikin giragizai, shi ne girgije. Ya ce domin mu fitar da habban ƙwaya kamar idan su alkama, su shinkafa, su gero, su dawa, wani batan da kuma tsirrai irin su ciyawa, irin su ƙaiƙayi da sauransu, da kuma gonaki wanda suka mashi yawan ganyayyaki. Allah ya ce inna yawmal fasli kana miqata, haƙiƙa ranar yin hukunci tsakanin halitta ya kasance rana ce wadda take a basanya wa lokaci. Yawma yunfakhu fis sur, a ranar da aka yi busa cikin ƙaho, shi ne busa da Asrafil zai yi, shi ne busa ta biyu. Fatatuna afwaja, a lokacin za ku to daga cikin kaburrukanku afwajan jama'a. Na'am. Shi ne ka ga yake faɗa a cikin Sahihul Bukhari cewa tsakanin ita wannan nafaha ta farko wadda za a yi kowa ya mutu, da tsakanin nafaha ita busar ƙaho ta biyu wadda aka faɗe ta a wannan ayar, ya ce tsakaninsu akwai kamar shekara 40, yadda ya zo a cikin hadisi. Duk da a cikin ruwayar ya zo cewa ko shekara 40 ko wata 40, amma dai shekara 40 ya fi ƙarfi. Yake cewa to bayan an samu kamar shekara 40, Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sa a yi ruwa. Idan aka yi ruwa bacin kowa ya mutu, lokacin da za a ita busa ta ƙaho, Ubangiji zai fito da girgije sai a yi ruwa. Idan aka yi ruwa, to a nan ne za a ga yadda ka tsuro yana fitowa daga ƙasa, ko irin mabubbuka ƙasa ɗin nan, irin wanda ake binne su a ƙasa, tsirrai suna ƙasa tana buɗewa suna fitowa. To hakan aka yi wannan ruwan, su ma za a ga ƙasa tana buɗewa jama'a suna fitowa. Shi ne a cikin hadisin manzo Allah yake cewa domin a cikin jikin mutum komai zai rabiddige, a jikin mutum zai tafi in banda ajabul zanabi, wani ƙashi ne a can an ce bayan mutum yake, shi kadai ne ƙasa ba ta cinsa. Wa minhu yurakabul insan, to daga nan ne za a yi tarjibin kuma mutum, daga nan ne mutum kuma shi kenan Allah sai tarjibin mutum kuma sai ya tashi. Shi ne fata'atuna afwaja, daga nan kuma sai a fito daga cikin kaburuka kuma sai a tafi zuwa filin mahshar. Na'am. Wa fuddahatis sama'u, kuma za a buɗe sama saboda saukowar mala'iku. Fakanat abwaba, sai ta zama ma'abociyar ƙofofi. Duk shi ne idan sama'un shaqqat, za a tsatsaga sama a wannan lokacin. Duk wannan abin fa uwa ya zo ne, yawa shi alqur'ani in ya fada abu to abu kai kamar ya zo ne duk za a yi na'am wasiratul jibal sannan za a tafiyar da tsaunuka duwatsu fakanat taraba sai su zamo yadda ka san ka walwayenya za su zamo ta irin kamar kura su duwatsun kura kuma sai ta zama kamar kawar neneniya irin wadda idan kana tafiya a mota a can nesa za ka ga uwa ruwa ne a gabanka sai ka zo wajen sai ka ga babu komai to su ma dutsunan ga su idan ka zo sai ka ɗauka su ne amma kuma sai riga sun sheƙe sun zama yadda ka san gari yadda ka san kura haka sun sheƙe ubangiji ya tafiyar da su
inna jahannama kanat mirsada
haƙiƙa ita jahannama ta zama mai dakuci kuma makoma ce litsbaji na ga wanda suka kafarai ya ce labisi da za su zauna a cikin ita jahannama su kafarai a haƙaban ma'ana zamaninnika shine wato hukubai yawa zamani haka za su yi ta zama har abada shine Abdullahi bin Mas'ud yake cewa da a ce ɗan wuta za su san cewa za su zauna a wuta adadin tsakunkuna duwatsun da suke duniya gabaki ɗaya to munna za su dinga yi dubu dai adadin tsakunkunan duniya gabaki ɗaya ce zaman ku a wuta za ku zauna ne adadin tsakunkunan duniya to za su dinga munna sun san cewa za su fita su kuma ƴan aljanna saboda irin cikin ni'imar da suke ciki idan da za a ce musu za ku zauna a gidan rahama adadin tsakunkunan duniya gabaki ɗaya to za su shiga cikin damuwa to shi yasa labisi na fi haƙa ba hukubai za su zauna a ciki zamaninnika kamar da su kuma ƴan aljanna khalidi na fiha abada su kuma za su tabbata a cikin ta su ma wa'ancan khalidi na fiha abada Allah kiyaye mu
la yazuquna fiha bardan wala sharaba
la yazuquna fiha bardan ba sa dandanar wani sanyi wanda zai haffafa musu daga zafin wuta ko kuma a ba sa dandanar wani bacci idan sun shiga wuta wala sharaba ko kuma wani abin sha wanda zai tafi musu da kishinsu babu wannan a tare da su saboda ai abin da suka zo da shi ba karamin abin suka zo da shi ba ba abu mai tashin hankali irin shurku irin taraya Allah da wani ba abu mai tashin hankali irin ka taraya Allah da wani Allah baya son wannan Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu shi kuma kafiri sai zo ya hada Allah da wani ka san ku dole a hada da bala'i yawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika yawa ubangiji ka taraya shi da wani abu to Allah bayan afuwa akan wannan amma duk abinda ba wannan ba na zunubai Allah sai yi rangwamen sa yawa yadda ya ce la ilaha illallah to a tafi haka babu abun bautawa babu wani mai komai babu kowa babu mai yi babu mai bayarwa babu mai tasiri sai Allah to ka zauki haka a zuciyarka bayan ka faɗa da bakin to zuciyarka kuma ta yadda da haka yawa ba ka faɗa a bakin ba kuma amma kuma halinka yana kai ta haka ka faɗa a haka zuciyarka ta yadda da haka cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah na'am
inna hamiman wa mata'a
yace sai dai ko ananin ruwan zafi shine abin da za su sha da kuma salkani wato irin ruwan ciwo na ƴan wuta shine abin shan su yawa idan sun buƙaci ruwa ishi ya dame su sai a ɗauko ruwan zafi sai a ba su sai sha sai su sa ko kuma a samu irin mugunya na ciwo da suka babbage sai a ibo wannan shine abin shan nasu wannan sakamako ne saboda dacewa da aikinsu ya ce haƙiƙa su sun kasance ba sa shayin yin hisabi tsayawa a gaban ubangiji domin yin hisabi saboda haka sai suka abinda suka ga dama na'am wa kadzabu bi ayatina kizzaba sannan kuma suka ƙaryata da ayoyin shine alqur'ani kizzaba ƙaryatawa
wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba
kowane abu mun kiyaye shi na ayyukan bayi kitaban abu rubutawa ne a cikin lauhul mahfuz
فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
الله يجي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا dan haka sai a ce da su su dan wuta fazuqu ku dan dan azaba falan nazidakum ba abinda zamu dinka dada muku illa azaban kun ba azaba ba an ce a cikin alqur'ani babu wata aya mafi tsanani akan kafiri irin wannan aya fadin Allah fazuqu falan nazidakum illa azaba ba abinda za a dada musu in ba azaba ba saboda su kafiri idan sun shiga wuta in bala'in ne bala'i za su dinga neman taimako a haffafa musu to wannan tahatifin da suka nema sai kuma a dara kara musu wata azaba duk sanda suka nemi tahatifi a saukaka musu akan azaba to sai a dada ninka musu wannan azaba wato kafiri ya shiga uku yasa kullun nake fada shi kafiri babu abin sha'awa a jikin kafiri yawa kada kafiri bi yadda yake kada ya burge ka yanzu sha'anin yahudin nan da nasara kafirin duniyar nan kada su burge ka kai aikin su ya burge ka yawa in ka zauna da ahlul basirati kamar da muka zauna da maulan mun gani da baki sai kafiri bai dauke shi wani abu ba kazani ya dauke shi yawa to kai wanda karshen sa wannan ha zai zama abin wani burgewa ko abin wani sha'awa ko a dinga wani koyi da shi a kai ya zama haka na'am haƙiƙa waje a cikin aljanna na rabu ya tabbata lil muttaqina ga wanda suka masu shayin ubangiji ya ce wasu wato hada'iƙa ne gonaye ne sino ba sati ne wa'ana ba da kuma inibai ga kuma 'yan mata a taraba wanda suka bare ku ga kuma gidauniya ta gina da haƙan wanda suke abin cikawa yake a cikin aljanna su 'yan aljanna Allah maja'alna minhum la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wani yashashshen zance a ciki ko wata barna ina ba sa jin ta a cikin aljanna walakin zaban ko ka ƙarya duk ba sa jin wannan wannan sakamako ne min rabbika daga ubangijinka a ba'an kuma baiwa ce hisabin wadda ta ci isasshiya rabbu samawati wal ard shine ubangijin sammai da kasai وما بينهما ذا ابن ديك تكانو سو الرحمن شيني الله لا يملكون منه حطابا يكي تشا وني باشي دا ايكون يزنتر دا اوبنجيجي ا cikin ije bala'i ko kuma dauke azaba
يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا
يوم يقوم الروح ارانا ده الروح شيني ملائكه جبريل يكي تصياوا والملائكه ده ملائكه صفان سكي تصياوا سكو سهو لا يتكلمون a lokacin nan halitta ba ta yin zance illa man azna lahu ar-rahman sai wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi masa izini da zancen wa qala sawafa ya fadi fadi wanda yake mai dacewa na'am
zalika yawmul haqq faman sha'a ittaqada ila rabbihi ma'aba
wannan rana wato rana ce wadda take matabbaciya ni afkuwa shine rana alkiyama fa man sha'a wanda yazo yaso ittahaba ila rabbihi ma'aba sai ya riki wani makoma ta hanyar biyayya ga Allah ya riki makoma ila rabbihi zuwa ga ubangijin sa
inna anjarnakum 'adaban قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
إنا أنزلناكم عذابا قريبا حقيقه مو ku mutanen maka mun gargade ku mun muku gargadin azaba wanda take muku sanciya ita ce azabar yawm rana alkiyama ubangiji sai kira ta da cewa muku sanciya ce a ranar da yanzur lmar'u mutum kowane mutum yake duban ma qadin mati ya dahu abinda hannayensa ta gabatar ma'ana abinda ya aikata na alkhairi ne ko sharri wai qulul kafir shi kuma kafir yake cewa ya laitani kuntu taraba ina ma dai zamu turbaya in yaga irin bala'in da dai shiga shi kafir sai ce ina ma dai zai zamu turbaya shikenan shi ma ya zama kafa yawa su ko mutun da aljan to su wannan mukallafuna ne yawa ubangiji ne musu hisabi ne mu akwai su shi da aljan da mutun wannan su akwai takalifi akan su yawa shi yasa yadda a cikin mutane akwai mumine akwai waliyye akwai kuma akasin su haka nan su ma aljanu akwai mumine akwai waliyye akwai akasin su na'am
bismillahirrahmanirrahim
na'am
wan-nasi'ati nashqa والزانحات جرحا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا وبنجي تبارك وتعالى يرنسوا دا ملائكو وند سكي تنشكا ران كافري دا سنن وبنجي يرنسوا دا سو والناشطات نشطا دا كما ملائكو وند سكي زاري ران مؤمني zarewa cikin sauki cikin tausasawa ka san shi kafiri yayin da ya zo mutuwa to babu lokaci mai bala'i a gurinsa irin wannan lokacin shi kuma mumini a yayin da ya zo mutuwa ransa ya zo makogaro to ba lokaci mai daɗi a gurinsa irin wannan lokacin shine kaga hadisin shugaba na sahihul bukhari ya kawo cewa manzo Allah yana cewa hadisin sayyida aisha man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu aw kama qala alayhi salatu wassalam duk mutumin da yake son haduwa da Allah yake son ya mutu yaje gamu da Allah to shi ma Allah zai dinga son ya hadu da shi wanda kuma yake kin haduwa ga Allah to shi ma Allah zai dinga kin haduwa da shi sai da ajara ci ya rasulullahi to yanzu wanne ne yake son mutuwa sai yace to ai abinda ake nufi wannan idan mumini yazo mutuwa ne yayin da yazo tafiya zai tafi lahira to a lokacin ka san rai yazo makogaro mutum ya fara barin duniya fa basarat al-yawm hadid a lokacin idanuwa sun gaggwale mutum ya fara ganin hakika yanzu ayi jaji ne sa baka ganin hakika to in an zo mutuwa kuma ka fara fita daga cikin bashiriyarka ya fara ganin hakika to idan mumini ne zai dinga gano irin shagalin da yake gabansa zai ga cewa zai tafi sa'ada da annabi zai sa'ada da sabon manzon Allah zai sa'ada da manyan bayan Allah auliya'u to a wannan lokacin mumini ba abin da yake so in ba mutuwar ba so yake kawai ya tafi to shine mama to a wannan lokacin yana so ya tafi yaje ya hadu da Allah shi ma Allah kuma yana habu da yato shine za ga a cikin hadisin akwai hadisin da yake gaya mana cewa shi mutum idan ya mutu in mumuni ne idan ma an dauke shi a cikin makara zai dinga cewa ku sauri ku kai ni ku sauri ku sauri yana Allah Allah akai shi kabarin saboda ya san me zai je tara a cikin kabarin zai hadu da dar Allah ne a can zai hadu da Allah zai sadu da annabi shi ko kafiri a wannan lokacin ba tashin hankali irin wannan a gurin sa shi yasa za ga yana taifi yana fidafije mala Allah sa mu cika da imani to shine wannan shidaci na shida masu zari ran mumini cikin sauki nam wasabihati sabaha ubangiji ya yi rantsuwa da malaiku wanda suke tasbihi daga sama kuma suke sakkowa da umannin ubangiji fasabiqati sabqa Allah ya rantsuwa da malaiku su kuma wanda suke rigayi suke tafiya da rayukan muminai zuwa ga rahamar Allah kuma suke tafiya da rayukan kafirin shi kuma izuwa ga wuta. Na'am.
فالمدبرات
امرا ubangiji ya rantsuwa da mala'iku wanda suke gudanar da lamarin duniya. Yawa, su wannan mu an ce su ne Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu da Azra'ilu. Shi Jibrilu shine abun wakkalawa gurin iska da rundunar mala'iku, shi kuma Mika'ilu shine abun wakkalawa gurin zubar ruwa da tsirrai, shi kuma Azra'ilu shine ubangiji ya wakkala shi gurin karɓar rayuka, Israfilu kuma Allah ya wakkala shi gurin busar ƙaho. Duk da cewa kuma a hakika komai Allah ne ke yi din ba, to kuma akwai sai Allah kuma cikin wato hikima kuma sai kuma ya sabbaba waɗannan kuma a cikin kowa gudanar da aikin sa. Na'am.
Yawma
tarjufur rajifa, a ranar da aka yi busar ƙaho, wato a rana ce wadda wato mai raurawa take raurawa, wanda komai yake raurawa saboda wannan ranar. Sannan kuma mai bi wato take binta shine busa ta biyu. Yace kulubin wasu zuciyoyi a wannan ranar wajifatan, masu tsoro ne. Idanuwansu kuma khashi'atun, suna makaskanta, duk sun ka kalli kansu sun kasa ɗaga kansu sama saboda kunya, saboda tozarta, to ba a bi Allah ba. Haka suke faɗa a duniya, ya ƙulu na suna cewa a inna lamarduduna fil hafira, yanzu mu ɗinnan ababen juyowa ne fil hafira izuwa ga rayuwarmu ta farko. Idan mun mutu kuma a ce za mu koma rayuwa ta farko a dawo da mu. Ya ce suka ce yanzu idan mun zamo ƙasusuwa wanda suke ababen didigijewa kuma diddigaggu kuma haka ba a dawo da mu. Kalu tilka, suka ce wannan dawowa wadda a mutu a dawo, idan in dai haka ne, to ta zama dawowa wadda take ma'abuciyar hasara a gare su.
Ta
inna mahiya dahirje, ita radifatun ɗin wato zajaratun wato busa ce wahidatun kwaya ɗaya kawai. Israfil ne sai ga kowa ya fito daga cikin kabari. Fa idahum bisahira, kawai sai kaga halittun Allah bisahira akan fuskar ƙasa. To nan kuma kamar ana rarrashin manzon Allah ne, Allah yana rarrashin shugaba tunda sun yi imani. Ya Rasulullah, ga abin da ya faru ma ga annabin Allah, annabin Musa, su ma abin da ya faru ga Fir'auna aka halakar da su, shine Allah yake cewa hal ataka hadithu Musa, tabbas labarin annabin Musa ya zo maka ya Rasulullah. A yayin da Ubangijinsa ya kirawo shi a kwabi wanda yake abin tsarkakewa shine duwan. Allah ya ce masa ka tafi zuwa Fir'auna, inna hu daga haƙiƙa shi Fir'auna ya ƙetar iyaka ta hanyar yin kafircewa Allah. Gaya masa kula hallaka ila an tazakka, ko akwai kwaɗayi gare ka, ko akwai maili gare ka gurin tsarkaka, ka tsarkaka gabarin yin shirku. Wa ahdiyaka ila rabbika, kuma in shiryatar da kai zuwa ga Ubangijinka, fata hasha, ka zama kana shayin Ubangiji. Na'am. Don haka sai ya nuna masa ayoyi wanda suke masu girma daga cikin ujuzozin nan da aka ba shi guda tara. Don haka Fir'auna sai ya ƙaryata annabin Musa, ya ƙaryata abin da ya zo da shi, wan asa, kuma ya saba wa Ubangiji. sannan sai ya juya gaban imani ya sa ya tafi yana yin barna a ban kasa fahashara dan haka kuma yaji sai ya tara wanda suka masu tsafin sa fanada yi shi le yi kira da kansa yace kuma shi ubangijin su ne ubangiji wanda yake babba fa akhadahu Allah dan haka ubangiji sai ya kama shi ma'ana ubangiji ya kama shi ta hanyar dulmiyar da shi a wato a cikin ruwa don uba gare shi abusa fadin sa wanda yake na baya da kuma fadin sa wanda yake na farko yawa fadin sa da yake cewa ana rabbukumul a'ala shine fadin da yake daga baya fadin sa kuma na farko shine da yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi yake cewa mutanen sa wobe sun suna da wani Allah ba in ba shi ba to an ce tsakanin wancan fadin da wannan fadin shekara kusan 40 ne shi na farkon da yake bisan suna da wani Allah ba sai shi to bayan shekara 40 kuma sai zo yace kuma shikenan shine ubangijin su ma wanda yake babba istidraji kenan lokacin uwa ba zai kare ba yin shekara aiwa a duniya ga lafiya an bashi ga mulki an bashi yazo yi abin da ya ga dama yanzu ka je Masar gidan tarihi yana nan a zauni a kwance shabar da shi ya mutu kenan kaje kana nan gawarsa a hoto ma ana nan ka shiga zaka ganta mama yana nan a Masar ya mutu Allah to haka kuma yake duk wani azzalimi duk wani mai mulki yana zalunci duk wani mugu mai gallaza al'umma karshen da shi ma haka zai zo Allah ya tafi da shi eh ka san Allah baya son zalunci Allah baya son zalunci yawa mutum sai ya zo koda ba musulmi bane Allah sai ya dan bashi inna Allaha yu'ayyidu hadha ad-dina bir-rajul al-fajir haka manzo Allah ya faɗa ubangiji yana iya karfafa wannan addini da mutum wanda ba musulmi ba sai Allah ya karfafa addini da shi a Uhudu ne an zo ana yaki wani ya zo dinka cikin musulmai yake yana ta kashe kafiri yana ta kokari aka zo aka ce shugaba ya rasulullahi wani fa yana kokari yace amma innahu min ahlin nari dan wuta ne amma hankalin sai ya tashi yana ta kokari sai dan wuta ne sai can kuma sai aka yi mar rauni wannan abin ya sa shi fushi kamar shi amma ka ya dauki wuta ko kafi kashe kansa wanda ya gani ya zo yace ashhadu annaka rasulullah to shi ne manzo Allah sai yace inna Allaha yu'ayyidu hadha ad-dina bir-rajul fajir Allah yana karfafa wannan addini da wanda yake ma kafiri amma zalunci Allah ba san zalunci in dai zaka yi zalunci to yanzu Allah sai tafi da kai yawa in ga ku kana zalunci an baka to istidraji ake ma san da Allah ya tashi tafiya da kai ko ba za ka ji da dadi ba na'am muje
inna jinzalika la ibaratan liman yakhsha
hakika a cikin wannan abubuwan da aka ambata akwai izina akwai wa'azi liman yakhsha ga wanda yake shayin ubangiji
ashaddu khalqan lis-samaa banaha
yace yanzu ku ashaddu khalqan ku ne mafi ƙarfi gurin halitta amis sama'u ko kuma ita sama ita ce mafi tsanani gurin halitta banaha da muka gina ta rafa'a samkaha ubangiji ya tsaga rufinta fasawwaha kuma ya daidaita ta ubangiji kuma ya rufa mata daranta shine ya dufuntar da daranta wa akhraja duhaha kuma ya haska karanarta da daddare a ga duhu da rana kuma a ga haske shine wa akhraja duhaha ya bayyana da shi hasken rana sannan ita kuma ƙasa bayan haka da haha ubangiji ya shimfiɗa ta yace akhraja min hama aha ubangiji ya fitar da ruwan tanninha daga ita kasar ta hanyar keta koramai ruwa ne gashi nan koguna ubangiji ya fitar da su wa mar'aha da kuma maciyayarta shine abinda dabbobi suke ci suke amfani da shi da su bishiyoyi shine allazi akhraja al mar'a na'am su kuma tsaunuka Ubangiji ya kafa su a kan fuskar ƙasa ɗin a cikin ƙasa domin ƙasar ta daidaita.
Mata'an lakum wa an'amikum fa idza ja'at tammatul kubra.
Yace mata'an lakum, Ubangiji ya yi haka ne don jin daɗi gare ku, biye muku wannan. Wala an'amikum, haka nan da jin daɗi ga dabbobinku, su ne raƙuma, shanu da sauransu. Fa idza ja'at tammatul kubra, a yayin da wato mai rufe wannan mai danne komai wadda ta ci babba ta zo, ita ce busan nan ta biyu. Yau mai ta zakarun linsanu,
yau mai ya ta zakarun linsanu masu
a ranar ne mutum yake tuna masu a abin da ya aikata a duniya na alheri ne ko sharri. Kuma za a bayyanar da wutar jahimu liman yara ga kowa ya ganta, da dukkanin wanda zai ganta.
Fa
amma man daga, amma wanda ya ƙetare iyaka ta hanyar kafircewa Ubangiji, wa asaral hayatad dunya, ya zaɓi rayuwar duniya ta hanyar bin shahawowi, to fa innal jahima hiyal ma'wa, wannan wutar jahima ita ce makomarsa.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, amma wanda ya ji shayin tsayawa a gaban Ubangijinsa, wani hannun sa ya tsare nafsinsa gabarin son zuciya, fa innal jannata hiya al-ma'wa, wannan kuma aljanna ita ce makoma. Shine ki fada cikin hadisi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'ti bihi, dan ku ba zai zama haƙiƙar mumini ba, inji shugaba sallallahu alaihi wasallama, har sai son zuciyarsa, abin da ransa yake so sai ya zama yana daidai da abin da nazo da shi. Na'am.
Yas'alunaka
suna tambaye ka ya Rasulullah an sa'a game da tashin alkiyama, ayyana mursaha, wai yaushe ne afkuwar ita alkiyama, yaushe ne tsayawar ta. Yace to fima anta min zikraha, ai baka zamo mai ambata musu lokacin ta ba, ko kuma yin bayanin lokacin da za ta afku. Innama anta mundhiru man yakhshaha, dahir dai kai mai gargadin wanda yake shayin ta ne. Na'am.
Ila rabbika muntahaha.
Na'am. Ila rabbika muntahaha, ma'ana sanin mutukar iliminta ya tabbata zuwa ga Ubangijinka. Innama anta mundhiru man yakhshaha, muje.
Innama anta mundhiru man yakhshaha.
Na'am. Tunan wajen faɗin Ubangiji da yake cewa fima anta min zikraha, baka zamo mai ambata musu lokacinta ba, kaga nan kamar ya nuna wato sanin haƙiƙan lokacin alƙiyama yana gurin Allah. To kuma wannan bai kora cewa, in ka duba a cikin hadisi, tabbatata cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzon Allah ilimin komai ba, Allah ya sanar da shi bai kora wancan ba. Na'am. Waje ka annahum yawma yarawunaha, kai ka ce su a ran da suka ganta, lam yalbasu, ba su zauna a kabarurukansu ba, illa ashiyatan aw duhaha, faci wani ɗan lokaci ne da yamma, aw duhaha ko kuma lokacin safiyarta, shine kamar lokacin hantsi. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim.
Surat al-Ala kenan, wadda makkiya ce tana da ayu 42, ta fara da bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ita wannan ta sauka ne akan Abdullahi ibn Ummu Maktum, lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama yake tare da wasu manya-manya daga cikin Quraishu, daga cikinsu akwai Abu Jahalin akwai Utbatu dan Rabi'a, akwai Shaibatu, akwai Abbas dan Abdul Muttalib kafin ya musulunta, akwai Umayyah bin Khalaf, akwai Walid dan Mujira. Manzo Allah yana kiran su zuwa musulunci, yana kiran waɗannan manya-manyan Quraishin zuwa musulunci. To kusan dukkanin su a lokacin suna dan karkata zuwa ga abin da shugaba yake ga musu. To sai gashi shi kuma shi wannan Abdullahi ibn Umm Maktum sai gashi yazo yana kiran shugaba sallallahu alaihi wasallama. To shugaba sallallahu alaihi wasallam abinda Ubangiji da man ya turo shi da ya kira zuwa ga Allah ne. To yana kira su ga kuma shi wancan amma kuma yazo yana kiran shugaba sallallahu alaihi wasallama. To shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato sai saukar da wannan ayar yace cewa abasa wa tawalla, ma'ana abasa ma'ana ya sauya fuskarsa alayhi salatu wassalam, wa tawalla ma ya bada baya, an ja ahul a'ama saboda makahun nan da yazo masa shine Abdullahi ibn Umm Maktum. In an ce abasa kaman mutun ya hade fuskarsa kenan. Yawwa, wa tawalla ya bada baya saboda wannan makahun da yazo masa shine Abdullahi ibn Umm Maktum. Anan wajen akwai wato wannan ayu suna nuna girman manzon Allah ne, suna fito kasan shi alqur'ani ba inda akai ba annabi irin a cikin alqur'ani. Shi yasa babu wanda yake yaban annabi yake fadan annabi irin mai karatun alqur'ani. Duk wani yabo da zaka yi ga janabi na sayyidina rasulullahi bai kai abin da aka fada a cikin alqur'ani ba, saboda kai ai duk yaban da zaka yi baka san wanda kake yaba din ba, baka san shi ba. Shi ko Allah shi ya san masoyinsa, Allah shi iya fadar annabi. Yawwa, to kaga anan wurin zai nuna ma girman kafitar annabi. Duk abin da manzon Allah yayi sai ga Allah yana fadan wannan abin a cikin alqur'ani, kuma sai a zo ai ta karanta shi. Shi yasa in kana karanta alqur'ani annabi kake karantawa, yabon manzon Allah ne. Yawwa, shi yasa za ga su manya ba su fiye so su ga mutum ya bar alqur'ani ya shagala da wani littafi ba. Ko za ka yi wani littafi, to kada ka fifita wani littafi akan alqur'ani. Shi yasa ga mu anan Tijjaniya ma yana daga cikin abin da Shehu Tijjaniya dora mana, kada almajirinsa a bai aƙalla a rana a ce ko hizuki dini biyi ba, saboda annan lamari yake a cikin alqur'ani. Sai wanda ya san me alqur'ani yake cewa in yana karanta zai san, in kana so ka san lamarin annabi to duba alqur'ani. Shi yasa sai da Aisha da aka tambaye ta ya dabi'un manzon Allah tace alqur'ani, to ai nan za a san annabi, anan za a ga annabi a cikin alqur'ani, saboda Allah ne yake fadar annabi ana. Yawwa, duk abubuwan nan annabi ake gayawa, manzo Allah shi ake saukarwa sallallahu alaihi wasallama. Wa ma yudrika
wa ma yudrika la'allahu yazakka,
me ya sanar da kai cewa shi ko zai tsarkaka
aw yazakkaru fatanfa'uhu dhikra
aw yazakkaru, ko kuma zai wa'azantu fatanfa'uhu dhikra, ya zama wa'azin ya amfane shi.
Amma
wannan wanda ya wadata da dukiya, fa anta lahu tasadda, to wannan wato mai fuskanta ne, mai bujira ne kai lahu gare shi wajen sauraron zancensa.
Wa ma alayka
Allah yazzakka, ma'ana babu wani laifi a kanka, babu damuwa a kanka a cikin rashin tsarkakarsa. Wato in kaga irin mahadabar da Allah yake wa annabi, za ka san wato shi ne yake cewa irin tausasawa da Allah. In Allah zai magana da manzon Allah da ban yake a kan yadda Ubangiji yake mahadaba da ragowa annaba, sai ga akwai bambanci. Na'am, ka gane da wa ma alayka Allah ya zakka. Na'am. Amma wannan wanda ya zo maka, wanda ya zo ya tsaya yana yin gaggawa, to shi ne yake shayin Ubangiji, shi ne wannan makahon. Fa anta anhu talaha, kai kuma anhu talaha mai shagaltuwa ne ga barinsa. Kalla, bari kakka kuma aikata irin wannan ba, irin wannan za ka kuma yi ba. Innaha, haƙiƙa ita wannan sura ko waɗannan ayoyi tazkira, wato wa'azi ne ga halitta. Faman sha'a zakara, wanda ya ga dama shi kenan ya wa'azantu, ya kiyaye wannan kuma ya wa'azantu da shi.
Faman sha'a zakara
sun kasance a cikin takardu mukarrama, abin girmamawa gurin Ubangiji.
Mawfu'a
marfu'atin ababan dagawa a can sama mutahhara kuma ababan tsarkacewa daga safar shedanu suna hannun mala'iku wanda suka safara kiramun wanda suka masu girma barara masu biyayya ga ubangiji qutilal insanu Allah ya tsine wa kafiri ma akfara me ya dauke shi ku akan yin kafirci yace daga wani abu ne aka halicci wannan kafirin har zai dinga yin girman kai ga ubangiji an ba halicce shi ne daga nutfa na mani wannan ruwan na mani wanda in ya taba jikin kama wankewa kake waina da sani daga shi fa aka halicce shi fa qaddarahu ubangiji kuma ya arauna shi shi wannan manin daga mani ya koma alaqatan ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka summa sabila yassara sannan kuma aka sauwaƙe masa hanya wajen fitowa daga cikin mahaifiyarsa duk Allah ne ma haka bai san san da aka yi masa ba
summa sabila yassara
sannan kuma amatu sannan Allah kuma sai ya kashe shi daga baya bacin duk an yi wancan ya zo duk abin da zai yi a duniya kuma ƙarshe dai mutuwa fa akbara kuma shikenan sai a sanya shi a cikin kabari kuma a yi masa sutura sannan kuma ubangiji a yayin da ya so kuma ubangiji sai ya rayar da shi kalla tabbas lam yaqdi ma amara shi kafiri bai aikata abin da aka umarce shi da shi ba lallai mutum ya duba ila ta'ami zuwa ga abincinsa haƙiƙa mu muka zubo da ruwa wato daga girgije sabban kwarin yiwa sannan muka tsaga ƙasa wato ta hanyar fitowar su tsirrai shakkan wato tsagawa wannan fa ubangiji yana ga ma abin da ya ma gurin abincin da kake ci da zaka samu abinci ka ci duk baka sani ba ruwan Allah ne zubo da shi sannan kuma Allah ne ya tsaga ƙasa shi abincin da kake ci ya fito sannan muka tsarar da ƙwaya fiha daga cikin ta kamar irin su gero alkama da sauransu da inibi wa qadba da kuma irin abubuwa wanda suka maburbu ƙasa ƙasa wanda suke dan ake cin su suna danyatan su wanda suke binna a ƙasa da irin su zaitun da nakhal da dabino da kuma wato gonaki wanda suke masu yawan bishiyoyi da kayan marmari wa abba da kuma irin su wannan ƙaiƙayi irin abin da awaki suke cin sa din mu muka tsoro da shi inji Allah Allah yayi wannan ne mata Allah kun dan jin dadi gare ku wal an'amikum da kuma dabbobin ku yace a yayin da afaha ta tabo shine gusar kaho na biyu shine tsawa kenan afaha a ranar ne mutum yake guje wa ɗan uwansa ya guje wa mahaifiyarsa wa abihi da babansa mutum yake guje wa shine kafiri yake guje wa sahibatihi matarsa wa banihi da 'ya'yansa ga kowane mutum daga cikinsu a wannan rana ta alkiyama wato yana cikin wani hali da ya shigaltar da shi ga barin halin wani ita alkiyama haka take a wannan rana kowa ta kansa yake shi ne za a ga a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo manzo Allah ya yi addu'a sau uku ya yi ta ɗaya ya yi ta biyu a ta uku sai ya ce fa akhartu thalithata liyawmin yahtaju ilayya al-khalqu hatta ibrahim alayhi salam yace ita addu'an da ukun ya najin kirtar da ita sai a wata rana wanda a wannan rana kowa yana buƙatuwa zuwa gare ni sai yace ha annabi ibrahim ma a wannan rana yana buƙatuwa zuwa gare ni alƙiyama kenan banda kowa yake ta kansa annaba ma za su dinga nafsi nafsi wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina madalla shi kade ne yake al'ummata al'ummata to a wannan ranan babu mafaka in ba annaba ba shi yasa a cikin hadisin turmizi kaga sayyidina Anas zuwa yi tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullah ran tashin alƙiyama ina so ka cece ni ya rasulullah manzo Allah ya tabbatar ta ce za a cece ka sai ya ce to ya rasulullah in mun zo alƙiyamar a ina zan ganka sai ya ce inda suradi ka je gurin suradi za ka ganna ana ya ce ya rasulullah in ban ganka a wajen suradi ba ya ce inda alhaudi ka je gurin tafci na alkausara ya ce ya rasulullah in ko ban same ka a nan ba fa ya ce inda ake auna ayyukan bayi ya ce ya rasulullah in ma in naje nan fa nan ma baka nan ya ce la uhudi wa hadhihi salasa mawadin ai a gurare uku nan zaka same ni a daya to kaga dai wato ana nunawa duk irin wannan tashin hankali da ake gani na alƙiyama mafaka annabi to shi yasa tun anan duniya ka saba da annabi ka saba da bin annabi ka saba da aikin annabi ka rike addinin annabi zuciyarka ta zama ta samu soyayyar manzon Allah ka bi masoya annabi abinda manzo Allah ya zo da shi ka rike shi abinda ya hane ka ka hannu ka zama na annabi sosai to alƙiyama sai ka huta Allah ya samu dace wasu fusakun a wannan ranar musfira masu haske ne suna masu murmushi shine suna dariya mustabshira suna ta yin farin ciki su ne muminai wasu fusakun kuma a wannan ranar wato kura ne akan wannan fusakun gabarucin kenan kura tare da wani irin hayaki haka za ga fuskar tasu bakakin kafiri kenan Allah kiyaye mu ga kuma wani tufu wato ya rufe fuskar tasu wa'annan ma'abuta wannan halin da aka fada su ne wanda aka suka haɗa wannan siffofin kwaya biyu humul kafaratu su ne kafirai suka kafirce wa Allah alfajaratu kuma su ne suke maƙaryata suke ƙaryata addinin Allah suke ƙaryata janabi na rasulullahi suke ƙaryata duk wani abu da zai zo daga Allah shi yasa wannan koda ya sauka akan su kafiran maka ina faɗa alƙur'ani fa na kowa ne yawwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi yawwa ana izbina ne da gamewar lafazi kowa wannan abin in kai aikin kafirai to yawwa man wanda ya kama da mutane to sai zama kamar yana daga cikin wannan mutana to shi yasa komai an fi son mutum dinga yin halin mutanen kirki mutum ya karya dinga tashabbuhi yana kama da su kafirai ana bin irin halin su kafirai musamman ƙaryatawa kaga hali ne na kafirai yawwa ƙaryata gaskiya abinda baka sani ba ban sani ba shikenan a zauna a haka alhamdulillah Alhamdulillah idan Allah ya kai mu ranar Laraba mai zuwa shine za mu kawo ƙarshen wannan karatu namu na wannan shekara sai kuma Allah ya kawo wata shekara insha Allah wannan Larabin mai zuwa za mu zauna hudu da rabi yadda muke zama zuwa biyar da rabi kuma alhamdulillah mun gode wa Allah kaga kamar yanzu gashi shekara wajen takwas kenan muka fara karatun nan tun daga farkon alqur'ani fatihatul kitabi gashi alhamdulillah Allah ya kawo wannan shekara kuma za mu zo min aljannatu wan nasi mun gode wa Allah bisa babbar ni'ima duk wanda yana daga cikin karamar shi shugaban namu wato mulamu Shehu Aliyu Harazi duk wannan irin alherin sa ne irin karamar sa ne dama yana gama yana cewa wannan zawiyar tamu ita sai ma mun koma ga Allah yace abwan da su bayyana na alkhairi ita sai sun nunku abin zai ta tafiya yana cewa ma baku ga komai ba muna cewa shi duk abin da yake yace ai sai bayan mun koma ga Allah lamarin addini a zawiyar nan to ba zai tsaya ba abu zai ta tafiya bai ta tafiya kuma alhamdulillah abin da ya gama sun gashi muna gani ka san na Allah in ya faɗa abu sai ga Allah ya tabbatar da wannan din sa to gashi addini dai a wannan zawiya ta mu alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode Allah Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ba mu albarkacin sa Allah ya sa mu ga ma lafiya abar kuma kuma da kuke hadarta Allah ya saka muku da alheri alhamdulillah fatiha salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على اله الحمد لله صلاتهم بها تحفظنا واجعلنا وقافتهم من شر الفتن وهذا الذي كان به جزاك امنا يبتون والسلام على الحمد لله رب العالمين